لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هو مرحبا بركة الزواء من رب الله سبحانه وتعالى أمفانا دمو أبو بوين نمو قضو سوراني كما يدى سنة رواية قباتا wannan baki ne matasa abokan aikin da'awa abokan tafiya kuma da ganin su kowa anan ya gane su wannan shine karo na biyu a tarihin makarantar nan wanda suka zo da sunan irin wannan karatu ko muhadara ko lecture tun daga garin Bauchi wanda suka san su a bara da suka zo sun zo tare da arama faizu amma kuma alhamdulillahi shekaran jiya matar arama faizu ta yi abin da ya sa ba ta samu damun zuwa ba ke na biyu wannan wanda yake gefe na dama sunan shi Malam Abdulmannan Mahmud Shira dani a wajen Sheikh Mahmud Shira na garin Bauchi wanda shine mutum na farko wanda ya samu wato wanda ya kai Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Jari a garin Bauchi masallacin gwallaga yayi wasu kasuka da dama a garin Bauchi sannan kuma shi ya kai Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma garin Bauchi yake zuwa ake yin wa'annan tafsirori masu tarin albarka muna roƙon Allah ya ji kansu da gafara baki ɗaya wannan bawan Allah shine shugaban dalibai a set din su a lokacin da yake karatu a makarantar maragayi Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria shine head boy a set din su kuma alhamdulillah ya gama karatun shi a makaranta irin wannan Audu Bago amma riwayan Bauchi mun gane ya gama karatun animal health ko animal health ne ko eh
Allahu Akbar
ya ga ya gama karatun eh so alhamdulillah karatun irin namu yayi secondary boko tare da mu irin namu gashi yana yin makaranta irin namu a yanzu a karshe ga bamu da wani uzuri na cewa bamu da karatu kuma ya dauko kafa saboda zumunci kamar yadda aka saba tun daga garin Bauchi dan yazo yayi mana wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin abin da zamu yi shine matashi mai karancin shekaru a ƙasar nan wanda yake yin wato wani shiri ko kuma wanda ake gaye wanda yakan yi shiri a tashar sunna wanda ake sawa suna ci kowa ya santa ta kasa sannan da sauran tashoshi na gidan radio da kuma television a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki kamar yadda muka roƙa kuma muke ci gaba da roƙa dan Allah a natsu a saurara bada surutu wanda waya shi kuma take ba silent ba ya sata a silent ko ya kashe ta Allah madaukakin sarki ya taimaka assalamu alaikum warahmatullahi malam muna maka barka da zuwa
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك من يما لمي da kuma ƴan uwana ɗalibai da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka a wannan makaranta ta Audubako College of Agriculture da ke nan Ɗanbatta a nan jihar Kano, da sauran ƴan uwa musulmi baki ɗaya, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode ma Allah, kuma muna ƙara godiya ma Allah da ya sake haɗa fuskokinmu karo na biyu, kamar yadda malam ya ambata, a wannan makaranta mai albarka. Ba dan komai ba, sai dan saboda gabatar da wa'azi da kuma tunatarwa ga ƴan uwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa albarka cikin abin da za mu karanta. Yanzu da muke magana, muna ranar Juma'a ne, daren Asabar, wanda yake daidai da goma ko na sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2024 miladiya, wato muna ranar 8 ga watan Rabi'u Tsani kenan, daren 9 ga watan Rabi'u Tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 11 ga watan goma shekara ta 2024 miladiya. Mun haɗu a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci domin gabatar da muhadara wadda insha Allahu tabaraka wa ta'ala za a gabatar da ita a yanzu. Allah ta'ala ya sa mana albarka a ciki. Ina so in gabatar mana da wannan karatu akan abin da ya shafi rayuwar mafiya yawa daga cikin mahalata wannan waje. Mafiya yawa daga cikinmu, ko kuma in ma bamu ce duka ba, matasa ne. Ga mu nan mun taru, matasa ne masu ɗanyen jini a jika, wanda in aka ce mu taka daga nan zuwa cikin garin Kano da ƙafa, mafiya yawa za mu je mu dawo, sai dai ɗan gajiya wadda ba a rasa ba. To wannan marhala da wannan mataki da matsayi da muke kai na samartaka, marhala ce mai matukar muhimmanci a rayuwarmu, kuma marhala ce mai hadari, marhala ce mai matukar muhimmanci ta yadda rayuwarmu gaba ɗaya, wadda za mu yi a rayuwarmu gaba ɗaya da wadda za mu fuskanta bayan mun mutu, yana zama gini ne akan tubalin da muka ɗaura a lokacin muna matasa. Hadarinsa kuma shine idan muka yi sakaci da shi, muka yi wasa da shi, ya lalace, muka yi sakaci da wannan matakin namu, to abinda za mu fuskanta a rayuwarmu ta nan gaba da kuma bayan mutuwarmu abu ne wanda yake mai muni kwarai da gaske. Wannan mataki na samartaka shine matakin ƙarfi da muke ciki, kamar yadda Allah yake ambatawa a cikin Alƙur'ani mai girma, yana cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala
bismillahir rahmanir rahim Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
الله سبحانه وتعالى يكفدي أولا آية سورة الروم الله ينتشوى الله الذي خلقكم من ضعف الله shine wanda ya halice ku daga rauni lokacin da kowa yazo duniya yazo ne cikin rauni lokacin da kake jariri har ka fara girma kana rayuwa ne cikin rauni idan kana da bukata baka iya biya ma kanka inda a ce jariri na cikin daki Allah ya kiyaye inda gobara za ta tashi ba zai iya gudu ba Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa bayan wannan raunin Allah sai ya sanya muku karfi kuma to wannan karfin ita ce marhala ta samantaka marhalatu shababiyya kenan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba sannan bayan wannan raunin sai kuma wata furfuran ta sake zuwa wato wani raunin ya sake zuwa hada da furfura wannan tsufa kenan to kun ga kenan marhala ta samantaka ita ce marhala ta karfi tsakanin marhaloli guda biyu masu rauni raunin farko jarirantaka rauni na biyu kuma tsufa da kuma furfura to marhala ta samaltaka da matasantaka ita ce marhala mai girma ita ce marhala ta wato ainifin karfi ita ce marhalan da ya kamata a ce kowane mutum yayi iya bakin kokarinsa wajen ganin ya zage domin ya ribaci rayuwarsa idan kana jariri babu abin da zaka yi sinana ma kanka in ka girma ka tsufa furfura ta zo maka nan ma ba abin da zaka yi tsinana maka kanka amma lokacin da kake saurayi lokacin da kake matashi to a daidai wannan lokacin ne zaka iya tsayuwan daka wajen ganin ka gyara rayuwarka babban malama malama Hafsatu bintu Sirin wadda tana cikin malamai mata a zamanin tabi'ai tana cewa igtanimu awqatukum ayyuha shabab ya ku samari ya ku matasa ku ribaci lokutan ku ku tsaya ka'in da na'in ku yi abin da ya kamata a rayuwar ku tana cewa fa inni wallahi ma ra'aytu al-amala illa fi shabab ni ban ga lokacin da ya kamata mutum ya dage ya tashi ya tsaya yayi aiki ba in ba lokacin da yake matashi ba lokacin da mutum yake matashi to lokacin ne yake da bukata kuma yake da daman da zai tsaya ka'in da na'in domin yayi aikin da zai gyara rayuwarsa Hassan al-Basri Allah ya mishi rahama yana cewa ya ku matasa ku tashi ku yi aiki ku tsaya ku nemi aljanna yadda ya kamata sai yace amma tashtaquna ila al-huril 'ain yace shin wai ku matasa kan shaukin huril in baya kama ku ne kan wa ma adraka mal huril in huril in suwa ne su matan aljanna ne to yanzu in ka kalli ka kalla ka gani duk inda Allah yake bayani akan duk wani abu na jin dadin duniya sai ga siyasa ko mace a ciki kamar inda yake cewa zuyina lin nasi hubbu shahawati sai yace me minan nisa kaga abu na farko da Allah ya fara kawowa na sha'awa ta rayuwa mace ce minan nisa mata to wannan macen fa ta duniya ce wannan ta duniya ce ai dukkanin mun nan matasa ne mafiya yawa wasu mai yiwa anan wasu sun yi aure mai yiwa kuma wasu ba su yi aure ba to galibi kuma koda baka yi aure ba ai dai dan soyayyen nan dai ana dana ta to yanzu wannan soyayyar da kake yi ka tuna yanzu kana zaune a nan wajen sai ga kiran wadda kake son ta ya shigo ya kake ji a jikinka kana jin daɗi kana jin nutsuwa wani yanzu yadda yake zaune a nan inda a ce budurwar tashi za ta kira in ya tashi ya fita in za ta dau mafi in za ta dau tana hira da shi har mu ga mawazin da ya tafi kenan ba zai dawo ba to kun ga kenan yanzu sai ga kwatanta kaga yanzu wannan matar duniya ce sai kuma aka ce maka ga matar aljanna yanzu a duniya ai kana duk abin da zaka yi don ka faranta wa da ma wannan matar duniya rai in mai iyali ne yana so ya faranta ma iyalinsa in ma mai budurwa ne kana so ka raini soyayyarka kana son kai duk abin da zaka faranta mata rai saboda me kasantuwarta ita mace ce kana da bukatar ta a rayuwa to ina kuma ga hurul in matar aljanna ina ga hurul in matan aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa mana cewa matan aljanna ba sa ba haya ba su bawali ba su kaki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kwalin da yake kanta kacal ya fi farashin duniya da abin da ke cikin ta saboda yadda take da kyau na halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana tsaye kana ganin yadda jini yake gudana a jikin ta saboda tsabon kyau na san dai yanzu matal duniya da duk farinta ba za ka ga blood circulatory system nata ba za ka gani ba to shi yasa Hassanul Basri yake cewa to wai ku matasa shin wai shaukin hurul in kan baya kama ku ne ai ko baka yi aikin shiga aljanna don ka sha lemo ka ci nama ka sha madara ba ai kai aikin shiga aljanna don ka gamu da hurul in so ashe kenan kaga ya kamata duk matashi ya tsaya ka'in da na'in domin yin abin da ya dace a rayuwarsa kar ka karar da samaltakanka a yin abubuwan da ba su kamata ba a yin abubuwan da ba su dace ba wannan lokaci da muke ciki ya ku ƴan uwana matasa lokaci ne da al'umma take tsananin bukatansa al'umma tana bukatar mu a daidai wannan lokacin babban malami al-imamu malik ibnu anas Allah ya mishi rahama yana cewa idza aratta an ta'rifa mustaqbila ummatin fanzur madha yaf'alu shababuha yace duk al'umman da ka shiga cikin ta in har kana so kaga ina wannan al'umman ta dosa shin wannan al'ummar za ta ci nasara ko ba za ta ci nasara ba yace tsaya kawai ka kalli me matasan al'ummar suke aikatawa ina ake samun matasan al'umar idan ka ga matasan cikin al'umar ana samun su a wajajen alkhairi haddan alqur'ani wato karatun addini karatun boko wajajen sana'a karatun zamani da sauran abubuwan da za su amfanar da su to ka shaida ma kanka cewa wannan al'umar za ta ci nasara amma in ka ga matasan al'umar ana samun su a sunkuyen wajen alkhairi a inda ba wajajen alkhairi ba to ka rubuta ma kanka ka ajiye cewa wannan al'umar ba za ta ci nasara ba domin matasa su ne al'umma Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi duk sanda ya ga matasa sun zo yakan ce da su marhaban bi wasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace lale marhaban ya ku wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya kamata duk matashi ya ji fa cewa shi ba karamin mutum bane kai din wasiyar manzon Allah ne annabi ne yayi wasiya akan ka a matsayin ka na matashi annabi yana cewa Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ausana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis wa an nufhimakum al hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya yace in muna zauna kun zo mu dan matsa muku ku zauna sannan mu fahimtar da ku hadisi mu fahimtar da ku addini fa innakum khalufuna domin ku ne za ku maye gurbi mu ahlul hadith ba'dana ku ne za ku zama malamai bayan babu mu ku ne za ku zama malamai bayan babu mu duk wanda ka ganshi yana da tijo to kafin fa ya zama dattijon nan sai dai zama matashi tukunna sai dai zamto matashi a yanzu idan ka kalli babanka za ka ganshi dattijo wani sai ka kalli baban da ga kaman bai san rayuwa ba a'a a mafi yawa irin sanin rayuwar da babanka yi kai baka san rayuwar ba in mahaifinka na zaune a cikin dan battan nan me yiwa ka samu akwai lunguna da sakuna da ya shiga cikin dan batta wanda har ka mutu kai ba za ka san su ba ba inda ka je wanda bai je ba ba inda ka sani a rayuwa inda bai sani ba to ashe kenan ya kamata ka gane menene ya zauna da shi yanzu a gida baya iya yin yawo irin yanda kake iya yi yanayi ne
idan mace ce ai za ki ga kakanki da tijuwa tsohuwa a daidai lokacin da budurwa take rawa a TikTok ko a Instagram tana rawa ya kamata ta kalli kakanta ko mamanta shekaru 20 25 baya 30 baya ita ma mahaifiyar ta budurwa ce tsayayya cer irinta amma yanzu fa duk abin da za a kalla a jikinta wanda za a yaba yanzu duk gaba dai sun lamushi duk babu su duka babu su yanzu babu mamaki babu mamaki irin yadda mahaifiyarta ta yi farin jini a lokacin tana budurwa meiwa ita ba za ta yi wannan farin jinin ba meiwa ba za ta yi wannan farin jinin ba ashe yanzu me ya nitsar da ita yanayi ne yanzu kullun ina ba mu ɗan uwan mu mata misali da ɗan wasan kwaikwayo ai dai nan jihar Kano ce in kana neman tushen wasan kwaikwayo to ka tawo Kano idan ka lura ka kalli maza ɗan film da mata ɗan film zaka ga in ka san ɗan film mata shekaru 10 baya 10 waɗanda suke cinyewa a lokacin tauraron su yake haskawa yanzu ba su bane amma maza kuma jagororin film a wancan lokacin har yanzu su ne a sama saboda haka namijin da yayi film da wannan a matsayin budurwarsa yanzu yana film da sa'ar yatta a matsayin budurwarsa saboda haka ita yanzu inda za a dauko ta a ce ta yi role din budurwa ba zai mata kyau ba yanzu in za a sako ta a film ma sai dai a sa ta a role din mama yanzu ya abin da za a iya bata kenan shine a bata role din mama amma in dai film a sako ta budurwa yanzu kalmomin soyayya ba za su yi dadi daga bakinta ba ba za su yi ba saboda haka yanzu dole ne dole a tura ta gefe yanzu a dauko sa'an yatta ita ma an gama cinyina ta a dauko ta a dauko a yadda ita a dauko wata ashe kenan kaga wannan ayan tana nuna mana yadda rayuwa take tafiya Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yanzu me yiwuwa kana matashi me yiwuwa kina budurwa yana iya yiwuwa ya zama kai matashi ne yanzu fresh ko budurwa danya komai na jikinta yana nan intact haka nan kai ma matashi abin da zai rude ka watakila mafiya yawa shine yan mata suna binka kana da farin jini wanda kuma na san duk farin jininka ba za ka irin na Annabi Yusufa ba shi mata da suka ganshi ma yanka hannaye suka dinga yi kai in sun ganka yanzu sai su ce in ji wani kyakkyawan mutum shi kuma suka ce wallahi wannan ba mutum bane mala'ika ne mai yiwuwa budurwa ce mai ke rudanta samari suna binta tana da farin jini tafiya tana nan tana tafiya zaka ga fatal take fresh din ake binta saboda ita fatal ta yankwane ta canza kala wuyanta ta yankwane wani jijiya ya fito mata anan kamar an mata wayarin wutan nefa to yanzu idan ta yi rawa a TikTok zai mata kyau za a kalla ai sai dai a maida ta kayan comedy ai a maida ta kayan wasa ashe kenan ya kamata ta gane cewa ya dace ta tsaya ta ribaci rayuwar ta yadda ya kamata domin ina bijiro da wannan maganar ne saboda mafiya yawa musamman ƴan uwanmu mata in aka ce samari sai su dauka cewa da maza zalla ake bayan kuma cikin waɗanda suka fi kowa hadari a cikin al'umma akwai ƴan mata su suka fi kowa hadari a cikin al'umma domin mafiya yawa ina tabbatar muku in ƴan matan al'umma suka gyaru samarin ma gyaruwa za su natsuwa za su to ashe kenan ya ku ƴan uwana matasa saboda haka ina so mu fahimci cewa duk sanda nace matasa to kar mata su ji cewa an yi minus din su muna yi ne da maza da mata ya ku ƴan uwana matasa kun ga wannan yanayin da muke ciki da wannan halin da muke ciki akwai bukatar mu tashi da gaske yadda ya kamata wajen ganin mun kawo kyakkyawan canji ma kanmu da kuma al'ummar mu tana bukatar mu addinin musulunci shi karan kanshi yana nisa ne ya ƙara tafiya ya ƙara wanzuwa a kafadun matasa matasa sune masu dakon addini su kai shi daga wannan karnin zuwa wannan karnin su kai shi daga wannan garin zuwa wannan garin su kai shi daga wannan kasar zuwa wannan kasar babu masu yin wannan aikin in ba mi in ba matasa ba bari mu fara da annabawan Allah mafiya yawan annabawan Allah Allah yana aiko su ne lokacin suna cikakkun matasa lokacin sun shiga shekara 40 kaga duk karfi ya gama haduwa kenan kisa zamu ga game da annabi Yusuf alaihi salam Allah ta'ala ya ce walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin game da annabi Musa Allah ya ce walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma lokacin da ya mallaki karfinsa ya kai bulughul ashud shine kaiwa shekara 40 ya daidaita a matsayin cikakken mutum sai muka bashi ilimi muka bashi annabta ashe kenan me yuwa in an bashi ilimi da annabtan kafin ya kai wannan shekarun ba lallai ya dauka ba in ya wuce wannan shekarun sannan aka bashi ba lallai ya dauka ba sannan annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam khalilur rahman lokacin da ya ma mutanen sa wa'azi suka kiji ya karantar da su tauhidi suka ki fahimta daga cikin abin da yake musu shine watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin yace na rantse da Allah kun ga waɗannan gumakan naku muddin kuka tafi kuka banni da su to akwai kaidin da na kulla musu sai na sassare su gaba daya Allah yace suna tafiya faja'alhum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un sai ya dauki gatari ya sassare su ya gunduwa gunduwa da su sai bar babban cikin sun sai rataya masa gatarin a kafadin sa saboda ya san za su zo su tambaya qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin suna zuwa sai suka ce kai duk wanda ya ma'allolin mu wannan aikin ya cika azzalimi kaga saboda tabewan basira kai yanzu an zalunce ka sai ka ce Allah ya isa to yanzu sai aka wayi gari shi Allah ne ya ga ce duk wanda ya cuce shi azzalimi ne to kai an zalunce ka sai ka ce wa ya isa kaga muhalli shi shine sai Allah ya ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai suka ce mun ji wani fatan menene ma'anan fatan shine saurayi mun ji wani saurayi yana aibata su sunan shi ibrahim to yanzu barin bamu misali da zamu fahimci wannan abun shine yanzu a samu tsoho dan shekara 60 ko 70 sai a tara gumaka na itace cikin masallacin da sai a bashi gatari a ce an bashi kwangilan sassare su ai na gaba zai cin wannan kwangilar ba zallan karfin sassare waɗannan gumakan da ya samu ya nuna cewa annabi Ibrahim yana mi yana matashi yasa ya ce suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mu dawo kan babakat na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mafiya yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da kake jin darajar su falalan su mafiya yawan su matasa ne duk waɗannan da kaji ana ce musu abadila abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abdullahi ibn zaid abdullahi ibn amr ibn al-as jabir ibn abdullah anas ibn malik mafiya yawan su matasa ne ali ibn abi talib matasa ne su mafiya yawan su irin su jabir ibn abdullah irin su ali ibn abi talib irin su abdullahi ibn umar irin su abdullahi ibn zaid mafiya yawan su kaga abdullahi ibn zaid ma sai da aka hijira daga makka zuwa madina kafin aka haife shi kenan lokacin da annabi ya rasu yana dan shekara 10 ne kacal mafiya yawa su Anas ibn Malik annabi ya rasu ya bar suna yan shekaru 10 ne abdullahi ibn abbas ali ibn abi talib amma ka duba irin haddan hadisan da suka dauto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun koma bangaren mata mu dauki as-sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da annabi ya rasu ya bar tana shekara 18 amma tana cikin mutane 5 ko 7 wanda aka lissafo cewa sun fi kowa yawan ruwayoyin hadisai sai ta zama malamar maza ta kware a ilimi wadda a ka'idan malamai in aka ce wani na da wannan ilimin to babban mutum ne shine ilmul fara'id ilimin rabon gado in aka ce wani na da ilimin rabon gado to ba karamin malami bane to Aisha tana da nasibi mai tsoka a wannan ilimin radiyallahu ta'ala anha to kaga kenan ashe in mun dauki waɗannan sahabban ashe ya kamata a ce sahabban nan su zama su ne abun koyin mu idan muka dauko lecture da muka taba yi anan a wancan karon akan sahabban yan gatan Allah ai za mu ji cewa sahabban nan ai abun burgewa ne suna burge mu muna son su muna kaunar su shi yasa ma muke da aqidal duk wanda ya zage su ko ya soke su kada an kafiri ne wannan ko shakka babu in kai shakkan kafircin sa kai ma kafiri ne to ashe kenan me ya jawo sahabban nan suka samu wannan daraja da wannan falalar kawai saboda sunan wannan Abdullahi wannan Jabir wannan Ali me ya jawo shine saboda aiki da suka tsaya su kai sun tashi ne sun yi aiki wannan yasa ba za ka taba yin addini ko maka cire su daga cin addini ba ba zai yi ba in baka ji Abdullahi ibn Umar a wannan babin ba a wancan babin zaka ji shi in baka ji Anas ibn Malik anan ba zaka ji shi a can in baka ji Ali ibn Abi Talib ba anan zaka ji shi a can in dai zaka hado addini kai addini gaba daya to dole sai ka sako su a ciki wannan wajibi ne ashe kenan ya kamata mu gane cewa a matsayin mu na matasa al'ummar mu tana da buƙatar mu tashi kwarai da gaske mu yi aiki tukuru domin mu cece al'ummar mu kuma ba mu al'ummar mu kyakkyawar mafita ƴan uwana matasa idan muka kalli rayuwar sahabbai da mu kuma rayuwar mu a yanzu zamu ga cewa bambanci ne mai fadi Bature wai ce the difference is clear ko bambancin yana da fadi a fili bambancin yake yanzu din mun ji cewa waɗannan sahabban mafiya yawan su annabi ya rasu ya bar su yan shekara 18 19 25 da sauransu yanzu inda za a rufe kofofin masallacin nan duka ba to nan silili tambaya ce da zan yi mana kowa ya ba mu kanshi amsa a rufe kofar masallacin nan a ce in ka san akwai wata aya a cikin Qur'ani da baka iya karanta ta ba yau ba za ka fita ba mutane ne za su kwana a masallacin nan mutum nawa to amma ni ina ga cewa akwai abun kunya a ce kana musulmi a ce wai akwai wata aya a Qur'ani wanda kai baka taba karanta ta ba kai kai abun kunya duk wani abin da ya kamata ka sani na duniya da wanda bai kamata ba ma duka ka sani a cikin mun nan matasa yanzu akwai wanda in aka ce ya tashi ya lissafo sunan ƴan kwallo zai lissafo maka first 11 second 11 wane ne number 4 a cikin su wane ne number 5 a cikin su wane ne goalkeeper wane ne zai lissafo amma in ka ce ya lissafo al-asharatul mubashsharuna bil janna bi sani ba kaga su ko first 11 ma ba su kai ba su su wannan festin ne to shi ya da ce first 11 su ba adadi a sunayen ɗan kwallo amma bai san sunayen asharatul mubashsharuna bil janna ba in aka ce yanzu ya lissafo sunayen ɗan fina-finai mazansu da matansu zai lissafo a shekara kaza wace ce best actress wane ne best actor a fina-finan Kannywood da Hollywood da Bollywood da Nollywood duka zai kawo su amma inda za a ce lissafo mana sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga yafabu hitan lazi a shi ba kafar bane amma sai ga ya hargitsi ya rikice sai ga yana kallon ka nazaral magashi alaihi minal maut ya zazzara idan saboda bai san sunayen matan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yanzu kenan ashe ya kamata dukkanin mu mu tsaya mu yi makan mu lissafi batun kana matashi tauraron ka na haskawa a'a kana ganin cewa akwai ƴan mata a hannunka suna bin ka duk wannan ba shi bane wannan har anna ma suna samu har kafurai ma suna samun wannan amma a matsayinka na matashi musulmi mecece miza bambanci tsakaninka da matashi wanda ba musulmi ba wace gudumawa kai ka fara ba ma kanka tukunna na gyaran kanka da kanka wace gudumawa ka ba ma al'umarka wace gudumawa ka ba ma addininka kowa ya tsaya yanzu yayi lissafi ya gani tunda ka taso kake alfahari cewa kai musulmi ne kai musulmi ne to kai wace gudummawa musulunci ya taba samu ta bangaren ka wace kafa ce ta taba budewa ta musulunci kai kuma ka toshe ta wani gibi ne musulunci ya taba samu aka ce yau kai ne silan toshe wannan gibi kowa yana yin abin da zai iya ne gurgurdan iyawarsa amma ya kamata mu dinga jajjefa mu kanmu wannan kalubale mu dinga tambayan kanmu Ibn Uthaymeen Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya mishi rahama a cikin littafin shi mushkilatu shabab ya kasa samari zuwa gida uku ina so dukkan mu dani da ku yanzu mu tsaya mu ji wa'annan karkasuwan samari gida uku nan mu ji tsakanin mu da Allah a wanne muka fada na farko yace akwai ash-shababul mustaqim akwai matashi wanda yake tsayayye akan addini wannan shine na farko ash-shababul mustaqim na biyu yace akwai ash-shababul munharif akwai matashi karkatacce wanda shi kuma ya karkace daga hanya madaidaiciya na uku yace akwai shababun mutahayyirun baina akwai shi kuma matashi shi kuma wanda bai ma san ina da alƙiblansa ba yana kan daidai ko bai kan daidai bai sani ba to mafiya yawan samarin mu yanzu sun fada a nabi da na uku ne daga batattu sai wadanda ba su san muna kan shiriya ko muna kan fata ba haka ne ko ba haka ba ashe kenan ya kamata mu ji wai wane ne saurayi matashi wanda yake kan hanya madaidaiciya wane ne karkatacce wane ne wanda yake tsakatsaki sai ce shi ash-shababul mustaqim tsayayyen saurayi wanda yake kan hanya madaidaiciya yace fa huwa shabun mu'minun bi kulli ma tahmiluhu hadhihi al-kalima min ma'na shine matashi wanda yayi imani da duk abin da wannan kalman ta kunsa na ma'ana fa huwa mu'minun bi dinihi imanun muhibbullah yayi imani da addininsa imani na soyayya yana son addininsa yana kaunan addininsa wa muqtani'un bi wa muhtabi'un bi ya wato wadatu da addininsa duk abin da yazo na addinin Allah ya gamsu da shi ya wadatu da addininsa yara zafra bihi ghanima a zuciyarsa yana ganin cewa riko da addini ganima ce wal hurmana minhu khusrana mubina yana ganin cewa in aka haramta maka addini ya zama baka yi riko da addini ba to ka tabe asara mabayyaniya kai asara asara mabayyaniya shine matashin da ya'budullaha mukhlishan lahu ad-din wahdahu la sharika la shine wanda yake bauta ma Allah yana mai tsarkake addini don Allah baya shirka matashi tsayayyen matashi akan hanya bai zama mushriki yana zama matashi ne muwahidi mai kadaita Allah da bauta yana bautan Allah ne shi kadai bai bautan annabawa bai bautan manzanni bai bautan mala'iku bai bautan shehunnai bai bautan waliyai yana bautan Allah ne shi kadai wa muttabi'un shababun yattabi'u rasulahu muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi qawlihi wa amalihi fi'lan wa tarka shine matashin da yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maganganunsa da ayyukansa in kaga yayi annabi ne yace ayi in kaga ya bari annabi ne yace a bari to zaka ga yayi ya bari li annahu yu'minu bi annahu rasulullah wa annahu al-imamul matbu' saboda yayi imani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah kuma shine jagora abun bi sannan shine shabun yuqimus sala shine matashin da yake tsaye da sallah alal wajhil akmal bi qadari ma yastati abisa fuska mafi kamala iya gurgurdan iyawansa matashi na gari bai wasa da sallah yana kula da sallah yadda ya dace yadda ya kamata akwai da yawa cikin matasan mu wanda yanzu in ka tara su ina fatan babu irin su anan in ka tara su in ka ce faɗa mun yaushe rabanka da kai salloli biyar a wuni ba zai iya tunawa ba yaushe ne zaka tuna ran da kai salloli biyar a wuni wani bazai iya tunawa ba bazai iya tuna ba shi yasa kun ga matasa wallahi duk matashin da yake wasa da sallah rayuwarsa ba za ta yi kyau ba rayuwarsa ba za ta yi albarka ba idan har kana so rayuwarka ta yi albarka to ka zama mai kula da sallah me muke nema yanzu mafiya yawan mu matasa ba kudi ba kowa na son kudi ana yi wanda bai son kudi ya dade gano mu sha addu'a kowa na son kudi ko to alqur'ani ya nuna mana cewa daga cikin hanyar da ke sa mutun ya samu arziki akwai kula da sallah in ka kana kula da sallah ba kai arziki ba wallahi lokaci ne bai ba amma zaka yi Allah yana fadi a cikin Qur'ani yace wa amuru ahlaka bis salati wasbir alaiha sai yace la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka Allah yace ka umalci iyalanka da kula da sallah kai ma ka tsaya ka doge akan kula da sallah sai Allah yace ba mu tambayanka arziki muke azurta ka al-imamu ibnul qayyim sai bayani kan cewa daga cikin sabuban da ke sa a samu arziki akwai sallah shi yasa da Allah yace ka kula da sallah sai yace muke azurta ka a kula da sallah musamman kun ga sallan asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiril mashaina fi zulumati ila almasajid bin nuni tam yawm alqiyama duk wanda ka ganshi yana tafiya a cikin duhu zai taho masallaci to kai masa albishin cewa ranan alqiyama zai samu cikakken haske haske cikakke sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla subha fil jamaa fa huwa fi zimmatillah duk wanda yayi sallar asuba a cikin jami'i to yana cikin kariyan Allah Allah ne zai kare shi in dai ka kula da sallar asuba a cikin jami'i akwai da yawa cikin matasan mu wanda suna iya kula da sauran salloli amma ban da sallar asuba to daga sallar ga sallar asuba yana maka nauyi to ka dauki list ka sa title din list din sunayen munafikai ka sa sunan ka number 1 kana ganin sallan asuba yana maka nauyi sallan asuba ta ne maka nauyi to kai da kanka ka rubuta sunan ka cikin sunayen munafikai kai da kanka ka sa sunan ka cikin list din munafikai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa salatu athqalu ala almunafiqina min alfajr wal isha babu wata sallah da take wa munafikai nauyi sama da isha da kuma asuba sun fi nauyi wa munafikai domin su ne ake yin su a cikin duhu ba mai gane ka zo ko baka zo ba amma yanzu sallan azhar al-asr ai an zo masallaci ai za a gane kana zuwa ko baka zuwa amma sallan asuba ana cikin duhu to in mutum munafiki ne to baya iya fitowa sallan asuba daka daga sanda kaga sallan asuba tana maka nauyi to ka sa mu ranka munafinci ya fara maka sanda in baka yi marmaza ka nema taimakon Allah ka janye ba za ka tashi ran alkiyama cikin munafikai Allah kuma ya gaya mana cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar a cikin wuta ma munafikai suna can underground ne su a wuta can kasa kaga dan wuta a sama ma ya ya kare balle ne can kasa Allah ya kare mu daga wuta amin kafin mu wuce bari ne ba mu wani abu kissa wanda al-Imam az-Zahabi ya kawo a cikin littafinsa Kitabul Kaba'ir wanda zai nuna mana hadarin rashin kula da sallah al-Imam az-Zahabi yake cewa a cikin littafin shi Kitabul Kaba'ir akwai wani mutum da kanwarsa ta rasu bayan an je binne ta a makabarta garin binne ta sai lalitarsa kamar wallet din sa na kuɗi sai fada a cikin kabarinta to bai lura ba shi sai da ya zo gida yana ta tunani ina wannan wallet din nashi yake sai fara ruwainin cewa ya san har makabarta fa ya je da wannan wallet din sai dawo makabartan ya duba ko ina bai samu ba sai tunaninsa ya nuna masa cewa mai yiwuwa fa wannan wallet din fa ya fada cikin wannan kabarin asan kuma mutane da kuɗi sai tono kabarin yana tona kabarin sai kabarin yana ci da wuta sai marmaze yazo ya sama mahaifiyarsa yace da ita ya umma akhbirini an ummi wa ma za kanat ta'mal imin bayani an ukhti game da yar uwata da kuma abin da ta kasance tana aikatawa tace to me ya faru yace ke dai imin bayani sai tace ni dai na san cewa yar uwanka tu akhiru salati an awqatiha tana jinkirta sallah game da bata yin sallah akan lokaci sai yace da ita ra'aitu qabraha yush'alu alayhi nara yace naje ne sai daga kabarin ta ana kabarin an kunna masa wuta yana cin wuta wannan fa tana sallah amma ba akan lokaci ba ina kuma ga wanda bai sallah ina ga wanda bai sallah ya kai dan uwana matashi aka da makalla in ma bacci ne da asuba yake maka dadi yake hana ka fita sallan asuba ka tuna dan Allah da baccin Najeriya da baccin aljanna wane fi dadi Allah ya ce mai ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila maqilan shine kai lura kenan baccin rana Allah ya ce baccin ranan aljanna yafi kyau yafi dadi yafi dadi in kwanciya ce akwai sanda za a je a kwantar da kai a rami baka san shekara nawa za kai a kwance ba baka sani ba wannan kwanciyar kuma dududu ka ga mai kai awa 8 awa 10 kana yi ka tashi shikenan wani matashin mafi bala'i kawai wani zafi ya hana shi bacci sauro sun hana shi bacci amma saboda shedan kawai ya mai fitsari aka ne ba zai tashi sallan ba to yanzu dan Allah wannan ba a sararren matashi bane wani yanzu nan zai kwana a aljihunsa bai da 200 da zai kariya da shi gobe kuma ba zai sallan asuba ba kaga wannan in kana neman khasirar dunya wal akhiratu sashi lamba daya wannan yayi asara aba mallan kana rayuwa a Najeriya irin wannan yanayi kuma baka sallah to kai yanzu me ka tsine na a duniyar ai tunda ka san ta ki yin kyau to ba sai ka gyara lahira ba lahira dai ka san ba makawa dole sai ka tafi to sai ka tsaya ka gyara lahiran ka saboda haka matashi na gaskiya yana tsayuwa ne akan kula da sallah ba yi wasa da sallah sannan matashi na gaskiya yana zama shabbun yasumu shahrar ramadan ina azumin watan ramadan akwai matasan da yin ana ramadan ba su azumi dewa ba su azumi kaga wannan masifa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi cikin nau'ukan azaban da ya gani na yan wuta akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansu an rataya su a matsayin an rataya su daga sama an dauko kafafuwansu an hada da hannunsu an dunkule waje ɗaya kamar yadda ka san ana dunkule rago a sa igiya a daure a hada kafansa na gaba da baya a daure to haka aka daure su aka sa kasan su kuma yana cin wuta annabi yace su waye wannan malaika jibril yace masa su ne waɗanda suke barin sauran mintoci kaɗan a sharuwa sai su kare azumi sauran minti 5 a sharuwa sai kare azumi to wanda shi kwata-kwata bai azumin ba kuma fa tun da bai azumi fa gaba daya saboda haka da azumi ya fara tasowa sai kaga matasa sun fara posting a social media wai yana da ulcer shi ulcer sa sai ana karshe karshen watan sha'ban take tashi yana da ulcer wani ma sai ya ba ma kanshi fatawa da kanshi da kanshi cewa yana da ulcer kuma ba zai azumi ba ciyarwa zai haka matashi na gaskiya bai wasa da azumi matashi na gaskiya shine wadda yake kula da abinda zai gyara masa imaninsa da kuma abinda zai lalata masa imaninsa yana kokarin aikata abinda zai zama masa silan gyaran imanin shi yana kokarin nisantar duk abinda zai lalata masa imaninsa kaga matashi kenan zamu ga cewa daga cikin siffar matashi na gaskiya shine bai zama da jahilci domin in babu ilimi ta ya zaka san waɗannan abubuwan ya za ka gane imanin ka ma yana karuwa ko yana raguwa in babu ilimi so matashin gaskiya fa bai zama da jahilci ba taba samun mutumin kirki kuma jahili ba ba taba samun wannan ba to yaya aka yi ma ya san yadda ake kirkin da jahilci ta yaya kirki na farko ba shine tsoron Allah ba ai shine kirki na farko Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to amma mu kage yanzu matasan mu ne yanzu ba ma wanda muka raina ma in ba malaman ba in kana neman mulakantattun mutane a wajen mu to su ne malamai yanzu za a samu matashi akan wata fatawa daya sai malamin ya faɗi abin da ransa yake so sai ka ji ya ce irin waɗannan malaman muke so a Najeriya in aka zo wannan fatawar kuma ya saba masa sai ka ji ya ce kaga malaman ɗan duniya kenan sinannun Allah so galibin mu yanzu matasa ba zuwa ilimi koyan ilimi muke ba abinda muke saurare daga malamai muke so mu ji malamai sun faɗa shine abin da ranmu yake so shi muke so mu ji an faɗi mana to ni a gani na ai ba amfanin jin wazi kenan yanzu a kasar mu ne nan zaka gama rubuto hudu barka zaka zo hawa minbari sai wani ya tare ka yana so shi kuma ya faɗa maka abin da zaka faɗa an kawo minbari shi yanzu yana so ne ya faɗa maka ga abin da ya kamata a faɗa nan kai yanzu wannan wanda ka rubuto a jeje a gefe in kawo ka faɗi abin da shi yake so to mu galibi abin da muke so kenan naka in malamai sun yi magana comment din mu za ka gani shine wayannan tsinannun malamai ne la'anannun wai abin da muke so a ranmu shi muke so malaman su faɗa to kai kai makan ka ba ajin mana wani ya zo yana ta kumfin baki malamai sun lalata kasa wayance to ku jahilai kwaɗo ku gyara ta ba shi kenan ba tunda malamai sun bata ta har jahilai suka gano ci kai Allah ka shiri kasar mu wai jahili ne wai shine yake kallon malamai shi jahilin wai shike bambanta cikin malaman ga mai tsoron Allah ga mana tsoron Allah ne wanda in ka bashi alkalami ya tada bakin sunansa da arabi daga hannun dama ba zai iya ba amma wai shine wai yake gane wai ga malami mai tsoron Allah nan ga mara tsoron Allah shine yanzu yake gane shi karan kanshi bai san ya ake tsoron Allah ba bai san ya ake tsoron Allah ba sai sallah ta rikice masa kuma sai ya zo neman fatawa a wajen malaman malamai marasa tsoron Allah suke koya masa sallah ce ai malaman Allah sun kare to kenan yanzu saura jahilan Allah kenan zuwa yake kiyan malamai ba jahilai ba da aka ce maka malamai malaman Allah sun kare saurawa kenan saura jahilan Allah kenan to shi matashi nagari bai zama da jahilci ina so mu fahimci cewa sabani tsakanin malamai abu ne sananne tun a lokacin sahabbai ana samun wannan sabani amma ba a taba samun wani sahabi da ya ci mutuncin dan uwansa ba saboda sun saba ba taba samun haka to ballantana mu wani lokacin abinda muke sukar malaman akai ko abu ne wanda kararar ka san in dai za a koma nassin Qur'ani da hadisi baka da hujja sai dai son zuciya yanzu bari mu ba mu misali akan qadiyyar da akai ta hayaniya akan ta lokacin zanga zanga malamai suka ce kar a yi zanga zanga ko sai wani ya ce wai duk malamin da ya hawo minbari yace kar ku yi zanga zanga ku kifo shi inda dai ya fito ya janye maganganun sa Allah ya saka mishi da alkhairi to amma da aka yi taurin kai aka kiji da aka fita zanga zanga me ta haifar da mai ido ai ina ganin cewa daga cikin jihohin da tasirin zanga-zanga ya fi muni akwai jihar Kano yanzu wani tun daga fitansa zanga-zanga wani har yanzu yana asibiti to ka kaddara cewa da gaske ne lokacin da ya fita zanga-zanga yunwa ce ta sa ya fita zanga-zanga kaddara haka gidansu ba abinci sai je aka yi shi injuri aka yi shi asibiti yanzu ya kara ma gidansu ne ya kara ma gidansu nauyi ga yunwan da suke fama da ita ga kuma jinyarsa wani ya je an kashe shi gidansu ga yunwa ga jimamin mutuwansa to shi yanzu wannan me ya samu wani amfani ya samu sai da gama zanga zanga kuma sai aka ce za a zo a yi national prayer wai saura kuma malamai su ce bid'a ne to shine ce to dama an tuntun an sanna tunanin national prayer aka ki ko kuma sai da aka bugu ne tukunna gane cewa zanga zanga ba za ta ci ba sai dai a koma ga Allah ai kuwa wannan national prayer da aka ce za a yi ta ma bid'a ce to duk saboda kada zagi malamai sai ba za su faɗa ba ai ko ita ma bid'a ce a zo a haɗu a ce wai an zo wai an taru wai kowane gari su taru a wani fili wai wannan duka bid'a ce abinda musulunci ya koyar da mu shine limamai su alkunutu a cikin sallah wannan ita ce sunna sunna kenan amma yanzu inda liman zai dogon alkunutu a sallah duk tsaki za ku kare da shi an jima kuma za ku fita ku ce kuna jin yunwa Allah ya sa mu dace to wato shi matashi na gari yana zuwa ya nema ilimi bai zama da jahilci ina ƙara jefa mana wannan kalubalen ya ku ƴan uwana matasa kowa ya je tambayi kansa da mazan mu da matan mu shin tsakaninka da Allah ka iya karatun Qur'ani izu 60 eh gaba daya ka iya karatun Al-Qur'ani izu 60 wani yanzu in kana so ka gane cewa shi ƙwararren malami ne shehin malami ne shi Ibn Kathir ne shi to a zo bayanin match da aka yi wancan shekaran jiyan ko wancan satin an la gane cewa wannan Imamul Qurtubi ne shi amma a tafsirin kwallo amma in kana so ka gane cewa shi murakkabi ne shi eh ka san shi jahilin murakkabin shi ne la yadiri wala yadiri annahu la yadiri shi bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba kuma baya son ya sani to wannan ce masa ya karanta alqur'ani ce mishi ya karanta alqur'ani shi yasa na yi sha fadin wannan cewa ku kalli yadda al'umma ta lalace yanzu maza suka koma gasan ƙarya mata suka koma gasan bleaching me ya jawo mana shine inda mu maza in mun tashi aure muna duba tarbiyya da ilimi ko da mata ba gasan bleaching za su dinga yi ba da abin da za su dinga yi shine gasan tare ilimi da tarbiyya inda mata ilimi da tarbiyya suke dubawa da maza ba za su dinga gasan ƙaryan su in shaddodi da huluna ba ana zuwa ana kalbo na aro ana zuwa ana musu walƙiya da shi da gasan tare ilimi da tarbiyya za su dinga yi amma yanzu ka kalli mace saboda wata burge maza Allah ya yi ta baƙaƙirin tana so sai ta burge samari sai ta zo ta sa ma kanta cewa za ta burge samari garin neman burge samari sai ta je ta fara bleaching idan ta fara bleaching sai ta koma wani kala bainal bayadu was sawad ta koma ta yi camouflage kamar uniform din sojoji nan fari nan baki nan fari nan baki to idan ta tsaya a haka su masu san fara ba ta kai yanda suke so ba su kuma masu san baka ta fita a class din wanda suke so kaga sai a barta da arrow 24 ta kuce kai ta kare da wannan menene abin da ya jawo mata haka abin da ya jawo mata haka shine bleaching to abin da ya jawo bleaching din shine mu kuma samari dan wanda na sa min jaye ko kar wani ya ce na cire kaina mu kuma samari mun tashi muna duba kalan fata ne kalan fata har wani zai ce maka ya hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kahul mar'atu li arba'in limaliha wal jamaliha wal diniha wal hasabiha ko annabi ya ce ana auren mace saboda abubuwa hudu kyanta dukiyanta matsayinta da addininta to wannan fa ba ana nuna maka wai ana ce maka je ka auri mace saboda wannan abubuwa guda hudun ba ala ana nuna maka filosofin mutane da tunanin mutane wajen aure to amma saboda kar annabi ya barka aka sai ce maka bi fa'alaika bi zati ti kai in ka tashi to ka nemi mai addini yanzu kalubale yana cikin mu yanzu samari da ƴan mata su suke aure kuma su suke haifan al'umma kalubalen ita ce in ya zama shi uban da ita uwar ba su karatu ba to yaya kuma al'umman da za su haifa ya al'umman da za su haifa yanzu wata za ta kai matakin da an mata aure amma ba ta san me hukunce hukuncen jini ba shi ma bincin tambaye sani ba da haka sai azumi ya zo sai fara kira gafarta mallam mata ta tace jinin ta kala kaza da kaza da kaza ya za ta yi saboda shi ma bai je islamiya ba ita ma kuma bata je ba abin da ya sani ko shine sha'awar auren ta shiga jikinsa ita ma sha'awar auren ta shiga jikinta shikenan shikenan kafin ka ankara suna marhala da wannan jahilcin sun fara haihuwa kafin ka ce menene yaya sun fara tasowa tsakankaninsu wannan kalubale ne kalubale ne yadda muke zuwa muna koyon ilimin muka na boko mu tashi mu tsaya mu yi ilimin addini yanzu kalubalen da yake so in jefa mana anan ga mun mun cika masallaci makil kamar yadda naji cewa wannan darasin muna yin shi ne a madadin tafsiri da ake gabatarwa kar mu yaudari kanmu tsakanin mu da Allah muna zuwa tafsirin nan ko ba mu zuwa ba muna dan zuwa ba ana zuwa tafsirin nan ko ba a zuwa to to kaga yanzu kaga wannan shine babban kalubale mafi yawan mu wa'azi muke zuwa ji amma ba mu zuwa karatu wa'azi muke zuwa ji to yanzu tambayar ita ce in na san ni ba in zuwa tafsiri to in tambayi kaina ayoyin da ake fassarawa wanne na iya fassara su na wadatu ba sai na saurara ba ko kuma yaya shin koda a ce na iya wannan hujja ce ta yin ana tafsiri ni in daina zuwa in kana da kuɗi ba ci gaba da neman kuɗi kake yi ba to sai ilimin addini za mu yi wasa da shi saboda haka matashi na gaskiya bai zama da jahilci bai zama da jahilci bai zama da jahilci haka ya ku matasa ƴan uwana wallahi kowa ya tashi je ilimi ka tambayi kanka yanzu tsakaninka da Allah sallallan da kake yi irin ta annabi kake yi ko irin yadda kaga ana yi inda za a tsaye kai a tambaye ka a ce ruku'un da kai a sallar magariba dazu a wani littafi ka karanta cewa haka annabi yake daka iya bada amsa yau inda a ce za a yi mutuwa a gidanku a ce zo ka wanke gawan nan ka iya wankan gawa inda za a zo a ce an yi mutuwa a tura ka gaba a ce shiga ka ja dan uwanka ko waninka ya mutu sallan kai ma sallan gawa tsakaninka da Allah kana ji maranka in ka ja sallan gawa tayi tayi bari mu ba mu misali wani waƙin abin da ni ya faru a gabana wallahi a masallaci an yi sallar magariba subhanallah astaghfirullah an yi sallar magariba ina zaune a masallaci sai wasu mutum uku suka shigo da su yi sallah su rasa sallah sai wannan yana tura wannan shiga ka jamu wannan yana tura wannan shiga ka jamu wannan yana tura wallahi wannan yana tura wannan shiga ka jamu saboda sallar magariba ce za a bude karatu a rak'a biyun farko to yanzu kai shiga gaba shiga ka jani barin ta da ikama a kai dai shiga ka jani ta da ikama ina tabbatar muku wannan sallar da azhar ce ko ana zuwa za ga dai yayi gaba biyu sun tsaya a baya saboda ita boye ake yi to amma wannan duk sunan shi ba wayewa ba ba cinyewa bane ka gama yawon duniya baka iya karatun Qur'ani ba cinyewa yanzu ita ce yau inda a ce za mu zo wa'azin nan a ce mu aran ma ya huta kawai canki canki za mu yi duk wanda muka canko ya zo ne a jabakiya ne ya kamata a ce yanzu idan yawan mun nan da muke nan mun kai 200 ya kamata in za mu zo wa'azi Audu ba kwa ce ba sai ka zo da alaran ma ba muna da alaran momi sun kai 200 a nan haka ya kamata amma inda za a zo a ce ne a cikin makarantar nan muna so a fitar mana da waɗanda za su je su yi ƙwallo sai an yi matirela balbela an bar wasu a ƙasa to saboda haka ya ku ƴan uwana matasa matashi na gari bai zama da jahilci bai zama da jahilci sannan saboda yanayin da lokaci da aka nuna mun zan ƙara abu guda daya wanda yake da matukar tasiri a rayuwar matasa shine abokai abokai kowa ya tsaya yanzu ya kalli kanshi ya ga waye abokin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana rayuwa ne yana tafiya ne a bisa addini da dabi'ar abokin sa kowa ya tsaya ya ga waye abokin sa duk wanda kaga cewa ba komai a gaban sa in ba duniya ba to Allah ma a Qur'ani yace wannan ba abokin ka bane Allah ta'ala yace fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya duk wanda ya juya baya ma zikirin mu ma ayoyina da hadisaina in ana tafsiri baya zama in ana karantarwa baya zama in ana wa'azi baya zama duk inda za ka karanti addinin Allah baya zama wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya ba inda ake ganin sa in ba wajen samun rayuwar duniya ba iya manufar sa a duniya ita ce ya samu duniya Allah ya ce to wannan ba abokin ka bane wannan ba abokin ka bane wannan ba kawar ka bace ko da ke namiji bai kawa ko a namiji bai kawa a musulunci ba wani abu wai bestie aka da makalla tsakaninka da mace haihata ne in bestie gaskiya ne ciro kuɗi ka aure ta in babu kuɗin aurenta kuma ka bar ta tafi abinta amma a musulunci ba wani bestie saboda na san cewa yanzu za ka iya samu a makaranta akwai wanda shi shi zai gaya ma wasu abokan karatunsa wasu ne mata wasu ne abokan karatunsa da tare da su yake TDB duk inda za ka ganshi ba za ka ganshi da maza ba sai dai mata wasu wannan wai besties ne su bestie ne su su kuma matan har yanzu sun kisi gane wani lissafi shine ana gama makaranta bestie ya kare yanzu dai tashi je ne marayuwar je ne ma kuɗi ne ya nemi rayuwar duniya zai shiga kasuwa ita kuma zai bata da tuna cewa rayuwar da aka yi tare da bestie a makaranta mai yiwuwa ma shi ya tsaya ya yi karatu da ta karar da rayuwarta a bestie bestie spill overs da carry overs sun danne ta ta yi aikin banza to shi namiji bai kawa namiji abokinka shi ne namiji mace abokiyarta mace wannan shi ne to amma da namijin da namadamacin kowa ya tsaya ya duba ya ga kai wai waye abokinka domin malamai suna cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi anil mar'i la tas'al game da mutum karka tambaya karka ce waye wani a wasal an qarinihi kana zuwa kai ku ce ka ce ku nuna mun abokansa fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi domin dukkanin aboki to yana koyi ne da abokansa yanzu inda zaka zo ka samu alaramma in ka san shi cewa wani alaramma ne kana ganin shi da wani me zaka ji a ranka cewa shi ma wani menene alaramma ne kaga kenan ba zai yi mu ganka da dan shaye shaye ko mai bin mata kuma ka ce mana akai ama alaramma bane Khalifa Umar ibn Abdul Aziz wata rana ya tura aje ayi rangadi a kawo aje dandali na yan shaye shaye a kamo yan shaye shaye daga kamo su ya kazo da wani mutum a cikin su sai yace wallahi ni ban sha giya ba yau kan ma azumi nake Umar ibn Abdul Aziz yace ku fara zane shi me ya kai ka zama tare da yan shan giya ai zama tare da su yana kara musu kwarjini da karsashi ne kenan ga mutumin kirki nan ma har ma azumin nafila yake kuma gashi a cikin daban mu Allah kuma ya ce wala ta'awunu alal ithmi wal udwan daga karka zauna da wani duk abokin da yake ba mutumin kirki ba duk wani abokin da yake ba mutumin kirki ba kar ya zama abokinka a matsayinka na matashi ka tsaya ka ga suwaye mutanen arziki suwaye waɗanda a cikin anguwa a cikin makaranta a cikin gari ana kiransu nagarta ne da nutsuwa da kirki yake fara faduwa to waɗannan su zama su ne abokanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mathalul jalisi salih wal jalisi su misalin nagaltaccen aboki da aboki na banza yace ka hamilil miski wa nafikil kir kamar mai sai da turare ne da kuma mai hura zigazigi na wuta yace fa hamilul miski mai sai da turare imma an tabta amin ko dai ka saya wa imma an yuhdiyak ko kuma idan shafa maka idan san ma ai masu turare suna haka yace wa imma an taji da min huriya raihatan tayyiba ko kuma koda bai san maka ba baka saya ba indai ka zauna da shi zaka ji kamshi yace wa nafikul kir amma mai hura zigazigi imma an yahrika thiyabaka ko dai kuna maka tufafi au taji da min huriya raihatan khabisa ko kuma ka shawari wannan hadisin ba yana nuna mana falalan mai sai da turare akan me sana'an kira bane da ana so a nuna maka waƙin abin da yake faruwa in kana so ka gane misalin amma sana'a inda ta halalci ai duka daya ce bal ma sana'an kira ai sana'an annabin Allah ne annabi Dawud alaihi salam wa'allamnahu sanata labusin lakum litahsinakum min ba'sikum fa antum shakiru to kaga kenan wannan yana nuna mana yaya aboki na gari yake ya kuma abokin banza yake yaya kawa ta gari take ya kawar banza take saboda ka kar mu bari abokai su rude mu Allah ya faɗa mana cewa cikin waɗanda za su yi nadama ran alkiyama su cije yatsa akwai wanda ya bari tasirin miyagun abokai ya halakar da shi wa yawma yabdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani kaga wannan zai sa hannunsa biyu a baki ya ciza yana nadama yana cewa ina ma da wani ba shine abokina a duniya ba saboda haka ya ku ɗan uwana matasa kowa ya je ga ran bawul cikin abokansa kullun ina ba mu misali mai sauki da zaka fahimta ka tsaya ka gani cikin abokanka tsakaninka da Allah waye in aka ce yau yana neman auren kanwanka zaka ce alhamdulillah in ka san cewa wannan abokin naka in yazo neman aure gidanku ba za ka yi farin ciki kai alhamdulillah ba to in ka samu lokaci ka canza aboki marmaza ka canza aboki baka da aboki domin in ka san cewa shi nagaltacce ne kai bakin ciki don yazo neman auren kanwanka ba za ka yi bakin ciki ba marmaza ka canza aboki maza ka canza aboki saboda wadi ka san ya san cewa abokin nasa wani irin abokin cin mushin ne ake cewa ko tare da shi suke neman nambobin yan mata to ya zai yi farin cikin yazo neman auren kanwansa ai ba zai farin ciki ba ka ba kan ka ba ma manemin mata kanwarka ba zai farin ciki ba inda zai ga wata yarinya ta wuce zai ce mutumi ne ya kamata a samu lambar wancan yarinya zai je ya samu masa amma inda zai ga kanwarsa a wayin sai ce ta mun kyau ba kadan ba Allah manta sai ya fara fada ba zai yadda ba to in kana da irin wannan abokan maza ka canza abokai Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka baki daya an nuna mun cewa lokaci yayi saboda haka zan dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mana alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya mana albarka baki daya yadda muka taro anan wajen Allah ya tara mu a gidan aljanna al-firdausi Allah ya sa mu shiga aljanna ina gaba kuna bi na a baya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
na san daga nan za a fara a ce za a kai gobe mutane ba za a gaji ba shi ma malam ba zai gaji ba so muna godiya sosai akwai jawabai da za a gabatar kafin mu ci gaba dai insha Allah a malamin Allah subhanahu wa ta'ala godiya